sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shani ce tare da Mahmud Lalu muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 6 ga watan Agustar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Masu ayyukan ceto a Beirut babban birnin Lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata. Yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na Beirut mai tashin jiragen ruwa. Kwararren likitan Amurkan nan da ya fice a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan 18.8 a duk faɗin duniya. Wata tawagar kwararru daga hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa Afirka ta Kudu domin taimakawa kasar daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 da ke ci gaba da yaduwa.
Kan labarin duniyar kenan. To yayin da kasar Birtaniya ta ƙara saka dokar tilastawa mutanen da suka zo daga wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya killace kansu. Za mu leƙa London don jin yadda lamarin yake. Za kuma aji yadda masana tattalin arziki a Najeriya ke jaddada yadda ƙarancin dalar Amurka a ƙasar ke janyo matsala ga tattalin arziki.
An waye gari, in Najeriya gashi nan muna tafiya zulum-zulum ba mu san abin da ake cewa yau dala ya kai 400 wani irin tattalin arziki ne haka.
To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Masu ayyukan ceto a Beirut babban birnin Lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata. Yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na Beirut mai tashin jiragen ruwa. A yau Alhamis ma'aikatar lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 137 kana wasu mutum 5000 sun jikkata sanadiyar fashewar. Akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba. Majalisar zartarwar kasar ta Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon mako 2 inda ta umarci dakarun kasar da su yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a wannan fashewa wacce ta auku a wani ɗakin tara kayayyakin da ke tashar jiragen ruwan. Inda nan ne lamarin ya faru. A gefe guda kuma hukumomi na ci gaba da kokarin gano abin da ya haifar da fashewar, inda shugabannin kasar ke tsammanin wasu tilin sinadaran ammonium nitrate ne da aka ajiye har na tsawon shekara 6 a ɗakin adana kayayyakin suka haifar da fashewar. Shugaba Michel Aoun ya sha alwashin cewa duk waɗanda ke da hannu a wannan hadari za su fuskanci tsatsauran hukunci. Kwararren likitan Amurkan nan da ya fice a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan 18.8 a duk faɗin duniya sannan ta kashe sama da mutum 700,000. Yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Laraba, Dr. Anthony Fauci wanda shine shugaban cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ya ce dalilin da yasa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaduwa. Amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar. Kwararren likitan ya kuma yi hasashen cewa har sai bayan shekara mai zuwa ne za a iya shawo kan wannan cuta. Yana mai taka tsantsan din faɗin cewa a lokacin ne mai yiwuwa za a samu rigakafin cutar. Wata tawagar kwararru daga hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa Afirka ta Kudu domin taimakawa kasar daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 da ke ci gaba da yaduwa. Cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta ce kwararru 43 da suka kware a fannoni daban-daban kamar daƙile yaduwar annoba, bin diddigi da samar da rigakafi za su tallafa wa kwamitin da kasar ta Afirka ta Kudu ta kafa domin yaki da cutar. Abu na farko da za su fara yi shine yin nazarin ayyukan da ma'aikatan lafiyar ƙasa ke yi kafin su ba da tasu gudunmawar a yankunan da annobar ta fi shafa waɗanda suka hada da Eastern Cape, Free State, KwaZulu-Natal da kuma Mpumalanga. Hauhawar adadin masu kamuwa da cutar da ƙasa ke gani ya sa yawan waɗanda suka kamu da cutar ya kai 530, lamarin da ya sa Afirka ta Kudu a matsayin ƙasa ta biyar da tafi fama da cutar a duniya. Izuwa yanzu mutum 9,200 ƙasar ta tabbatar sun mutu sanadiyar cutar ta COVID-19.
To a gaida Mahmud Lalo wanda zai sake dawowa da ƙarshen labarin duniyar a nan gaba kaɗan. Kafin nan bari mu leƙa ƙasar Birtaniya, inda sakamakon samun ƙaruwar masu cutar coronavirus a baya-bayan nan, hukumomi suka ƙara yawan ƙasashe ciki har da Najeriya, waɗanda idan matafiya suka taho daga cikinsu, dole su killace kansu na kwana 14. Cikin matakan da hukumomi ke ɗauka har da sake sanya dokar zama a gida a wasu wurare a ƙasar. Ɗazu na tattauna da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararaban Jos, wanda yake London yanzu don jin yadda lamarin coronavirus ɗin yake a nan Birtaniya.
To Madina, halin da ake ciki yanzu a Birtaniya gaba ɗaya kusan za a iya cewa ana fuskantar ƙaruwar masu ɗauki da ita wannan cuta ta coronavirus ya daidai wannan lokaci. Kawai yanzu dai alƙaluma sun tabbatar da cewa an samu fiye da mutane 300,000 da suka kamu da wannan cuta, sannan sama da 46,000 ne suka mutu. Amma kamar yadda nace ana samun ƙaruwar masu cutar ne a daidai wannan lokaci, ba ma kawai a Birtaniya ba, kusan a sauran manyan ƙasashen Turai na shiga ana samun ƙaruwa kamar Jamus da Faransa da Spain. Amma a jiya Laraba a nan Birtaniya alƙaluma sun nuna an samu wato mutane a 892 da suka kamu da ita wannan cuta, wanda kuma ƙaruwa ne aka samu sosai idan aka kwatanta da watanni biyu da suka gabata, inda a ranar aka samu kamar mutane 600 ne da suka kamu da ita wannan cuta. Sai kiga cewa lallai ana samun ƙaruwa ne, kuma kamar yadda ne magana kusan wannan abu ne da ake samun shi a ƙasashe na Turai kamar Jamus haka. A yau sun sanar da cewa an samu mutane 145 da suka kamu da ita wannan cuta, wanda kuma shi ne karo na farko da aka samu mutane da suka haura 100,000 a cikin watanni 3. Haka ita kuma Faransa sun sanar da cewa an samu mutane 1,695 waɗanda suka kamu da wannan cuta cikin sa'o'i 24, wanda wannan shi ma shi ne adadi mafi yawa da aka samu a kwana ɗaya kenan a sama da watanni 2. Kuma musamman ma abinda hukumomi suke nuna shi ne wannan ƙaruwa da ake samu tana da nasaba da hutu da daga matakan kulle da aka sa, sannan kuma da sake da mutane suke da waɗannan matakan nesa nesa da juna da amfani da abubuwan rufe baki da dai sauransu.
To Mallam Haruna, akwai rahotanni da ke cewa Birtaniya ta shawarci 'yan ƙasar da su guji tafiye-tafiye zuwa Najeriya saboda ƙaruwar cutar. Wani ƙarin bayani za ka yi mana a kan wannan?
Akwai rahotanni musamman kafafen yaɗa labarai na Najeriya da suka fito da wannan cewa ita wannan ƙasar Birtaniya ta shawarci 'yan ƙasar da in dai tafiya ba ta zama dole ba ne kada su je Najeriya saboda ƙaruwar wannan cuta da ake samu. To ba wai gargaɗi ne Birtaniya ta yi akan Najeriya ita kaɗai ba, kusan zan iya cewa duk ƙasashen Afirka ne wannan gargaɗi wato na 'yan ƙasar Birtaniya yake a kansu, kuma ba ma ƙasashen Afirka ba, kamar yadda kika sani har da wasu ƙasashen Turai, tunda kamar Spain makon da ya gabata ita kanta Birtaniya ta gargaɗi mutane in ba ya zama dole ba mutane kada su yi irin wannan tafiya, sannan in sun dawo za su yi kwana 14 a killace. To haka irin wannan shawara ce aka bayar ma 'yan ƙasar kamar idan suna so su je Najeriya ko kuma sauran wasu ƙasashe. Sannan kamar yadda na faɗa miki, ƙaruwar wato masu kamuwa da wannan cuta da ake samu a nan Birtaniya shi ne yasa ƙasar ta tashi tsaye domin ganin cewa ta ɗauki dukkan matakan da suka kamata na ganin cewa abin bai yi ba. A nan a cikin gida ma yanzu haka akwai a abadin a yankin Scotland, wannan birni yanzu haka an sake sa dokar zaman gida.
To a gaida Haruna Shehu, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Najeriya, inda rahotanni ke bayyana cewa ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje musamman dalar Amurka na kawo matsala ga tattalin arzikin ƙasar. Wannan na faruwa ne a lokacin da aka samu koma baya a farashin man fetur da shi ne ke kan gaba wajen samawa ƙasar mafi yawan kuɗaɗen shiga. Kazalika jan kasar masu zuba hannun jari saboda taɓarɓarewar lamarin tsaro na daga cikin dalilan rashin yawan kuɗin ƙetare a cikin tattalin arzikin ƙasar. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da karin bayani daga Abuja.
Ana yana nuna karancin dalar Amurka a Najeriya na kawo matsala ga tattalin arzikin kasar. Wannan ya faru ne musamman lokacin da aka samu koma baya a farashin man fetur da shine kan gaba dake zaman kudin shiga. Kazalika, jin kasar masu zuba hannun jari saboda tabarbarewar lamarin tsaro na daga dalilin da shi yawan kudin ƙetare a cikin tattalin arzikin kasar. Mazamin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce ya zama mai muhimmanci kasar ta kullo da dabarun bunƙasa arzikinta ba lalle ta neman lamuni ne sauƙin biya ba.
Yadda za a yi shine a rage farnan da ake da kudaden da ake da shi na samun na yanzu. A rage wannan barnan. Barnan da ake na wajen kashe-kashe, wajen sayen motoci da albashi da allowance da yadda dai ake tafiyar da gwamnati har yanzu ba a rage wannan barnan nan ba. To kaga daga nan za a samu wasu kudade wasu gurbin da zai amfani. Na biyu, a daina shigo da kaya in ba ya zama tilas ba. Mu sarrafa mu fara sarrafa kayayyakin mu a cikin gida. Musamman ban ga dalilin ne yasa zamu dinga kai gurbataccen mai ba, muna sayen tacaccen mai mu kawo. Har yanzu shekara nawa. Saboda haka kudin kasa waje ne abubuwan da ake bukatan da shi a kan shi yana dewa. Yau an waye gari in Najeriya gashi nan muna tafiya zulum zulum ba mu san abin da ake cewa. Yau dala ya kai 400 kai wani irin tattalin arziki ne haka.
Babban bankin kasar CBN na daukar matakan barin kasuwa ta halinta kan farashin naira da dala inda a baya ta kan saki miliyoyin daloli don daidaita farashin. Daga dukkan alamu rashin wadatar dalar ya ja wani kaso a matakin. Yan kasuwar canjin kuɗi a Abuja Jibrin Zakar ya ce gyara lamarin ya ta'allaka ga matakan babban bankin ne.
Shakulatin bangare da wannan gwamnatin ta yi akan wannan harkar ai shine ummul abaiti. Ita gwamnati tana kallon masu harkar hada-hadar kuɗi canji ba su da amfani. Su kuma suna da amfanin da suke yi wa 'yan Najeriya fiye da tsarin CBN din ma. Yanzu misali idan na dauki abu tallafin da CBN za ta bada. Inda ta sako tallafin a cikin mutanen da suke harkar canjin za a dauki abubuwan da za su kai har a samu sauki amma sai ta yi watsi da su number one. Number two kuma ta hana su dalar da suke samu a wajenta. Ita dalar da suke samu a wajenta faragewa take yi ba wai ita ce aka dogara da ita ba amma tana ragewa. Sannan kuma large scale marketers manya-manya 'yan kasuwa da ake bawa suke karɓar kayan daga hannun bankuna shi ma yanzu gwamnatin CBN din ta gaza ba su.
Haka ana samun tashi da saukar farashin kayan masarufi har ma kuma da litar man fetur. A hangen Abubakar Ali wasu sun boye makudan daloli a gida abinda yasa yaki da cin hanci ya gaza yin tasiri da ya dace. Ana fargabar masu zuba hannun jari za su fice daga Najeriya don asarar da suke yi sakamakon rashin daidaito ko karancin dala da suke amfani da shi wajen yin odar kayan sarrafawa ko tura riba ƙetare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga Mahmud Lalu ya dawo da ƙarshen labarin duniya.
Akalla masu dauke da cutar ta COVID-19 takwas ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen marasa lafiya da ke asibitin Ahmedabad a yammacin birnin Gujarat da ke India. Lamarin ya faru ne da safiyar yau Alhamis. Cikin waɗanda gobarar ta rutsa da su akwai maza 5 da mata 3. A lokacin da gobarar ta tashi an kwashe wasu marasa lafiya akalla 35 inda aka kai su wani yanki na daban. Prime Minister Narendra Modi ya shiga shafin Twitter ya bayyana alhininsa kan wannan gobara wacce ta auku a asibitin. Yana mai cewa ana bada kyakkyawar kulawa ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Yankin na Gujarat wanda daga nan Modi ya fito ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da cutar ta COVID-19 ta fi kamari. Binciken farko da gudanar ya nuna cewa matsalar wutar lantarki ce ta tada gobarar da misalin karfe 3:30 na safe a gogon yankin a asibitin wanda mai zaman kansa ne kuma cikin dan kankanin lokaci ta yadu zuwa sassan asibitin. Kamar yadda jami'in gwamnatin yankin Mukesh Kumar ya faɗa wa jaridar Press Trust ta India. Kasuwannin hannayen jari na faduwa a nahiyar Turai yayin da masu saka hannayen jarin ke dakon sakamakon tattaunawar da ta cije a Washington kan samar da ƙarin wasu kudade domin agazawa jama'ar Amurka. Hannayen jari a kasuwar FTSE ta faɗi da kashi 1.2 a tsakar ranar yau Alhamis yayin da CAC 40 a Paris ta yi ƙasa da kashi 0.5 sannan DAX ta faɗi da maki 5. A can Asia kuwa Nikkei ta ƙare ne da ƙasa da maki 0.4 sai S&P ASX ta Sydney ta ƙare akan maki 0.6. asuwal babban birnin kasar Koriya ta Kudu hannayen jarin a KOSPI sun tashi da maki 1.3 sai TSEC ta Taipei da ta tashi da maki 0.8.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron labarin ne akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dindinin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile ne dauke da shirin.
Lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta, wato daga 1-7 ga watan, ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne yasa na tuntubi Dr. Aisha Sani Faruk, likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma.
Shayar da nonon uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shi ne mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa. Saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta ware mako guda, wato makon farko na watan Agusta, a matsayin makon shayarwa. Kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantaccen al'umma. Amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba kaɗa bane kawai, hatta ita ma uwa da take shayarwa. Wasu daga cikin amfanin nasa su ne: da farko dai, nonon uwa kyauta ne daga Allah, tunda ba fiya za ka yi ba, kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa, wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka. Ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali, yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji ta nono.
To likita, ga shi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa. A wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi? A wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata?
To, ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara biyu. Amma a wata shidan farko ana so a bawa yaro nono zalla, domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata. Daga wata shidan nan kuma ana son a hada ma yaro da abinciccikan gina jiki.
To likita, dan da ba a shayar da shi nonon uwa ba, me da yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba?
Kamar yadda na shaida miki a farko, shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yanda jiki zai gina sosai, musamman bangaren kwakwalwa. Don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba, za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron, domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yanda ya kamata ba, kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. Don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara, shi shayar da nonon uwa abu ne da amfaninsa ma kan ba zai misaltu ba.
To likita, ana iya samu kaman da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa, san ko wani dalili ne zai sa haka?
Gaskiya dai, idan har yaron lafiyayye ne, to yawanci za ki ga matsala daga wajen uwa ne, musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba, ko kuma a samu ƙarancin ruwan nono. To wannan sai ya sa yaran su ki kamawa, saboda shi yanda Allah ya yaro fai fai ya wahala. sai dai kuma ana samun yara masu matsala kamar zaki ga wasu harshen su a hade yake ko kuma kiga leban su a rabe to irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karban nono don haka yana da kyau a je asibiti a duba
to ban tsaya nan ba na zanta da Ummu Usman da Marka dukkanin su masu goyo ne dake zaune a jihar Jigawa ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina ganin muhimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai rana ce mai muhimmanci ga mu iyaye da kuma su yara yaro na dan wata 9 ne yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado ma'ana duk lokacin da kana barin shi ya zauna da yunwa kuma yaro ne mai hazaka yana da kazar-kazar akwai koshin lafiya a tattare da shi baya laulayi saboda muhimmancin shayar da yaro musamman ga nunan uwa yana da matukar tasiri a jikin su yara ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu sannan yanayin karfin jikin su da kuma kuzarin su ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nunan uwa ne kawai zalla ba amma a yanzu a watannin sa yakan ci komai so bana samun wahalar bashi abinci duk abin da ya samu yana so ya ci zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah
assalamu alaikum sunana Marka mun kalli da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani wallahi mun gode muku Allah ya kara muku dan saka da cigaba almudi a da karkaran in muka yi aiwa he mutun yayi kwana uku ma bai dauki dan sa ba ya tsotsa ba amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya yanzu daga mun aihu zamu dauki dan mu bahi ya tsotsa inga ta wannan mamun samu shi gaba kuma daga yaro ya fara cin abinci ya nemi abahi kafin yayi wata hidima na sayin din zamu bahi amma yanzu in yayi wata hidima zamu ci bahi komai muke ci su italiya su wake ne jalof su jalof din dankali duka muna biyo yara idan nake yayar da shi in ya nemi ya zan bahi ya a sayin din naji yana yawan kuka ko kuma in na gade nono ya ciccika sosai zan dauke shi na bahi ya tsotsa in kuma na ga daya ya daya bai ha ba zan bahi dole ya hanye daya ma sa'ilin nan na ji dadi saboda ni ma azumin nawa eh to gaskiya lafiyar sa dai kalaukan yanzu tunda aka haife shi dai bai wani matsala sosai a tattare da shi dai ni mu dai har yanzu a karkaran mu dai muna nan wasu wasu kansu bi wai ba har yanzu sun aihu ma ba su fara biyo yaran su in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take yanzu nuna asu gaskiya kansu bi wai sun yi dan kwanaki biyu uku tukun da dan yaro ba shi amma yanzu muna so a kara wayar mana da shakan saboda wannan abubuwa
to Ummu Usman ya wani shawara zaki bawa iyaye game da su dinga shayar da jariran su nonon uwa
kana ba mu mata ɗan uwa na mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su kamar yanda ya kamata saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara saboda suna samun kuzari sannan yana hana su hana irin laulayi yawan ciwo za a ga yaro baya rigima yanda ya akai akai saboda yana samu ya kaya koshi sannan gare mu mata kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma abna nono za a ga cewa yana karewa kamar waɗanda suka fi shayar da yaran su yana preventing su kuma wanda suke kin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo ina bawa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su ma yara kanana saboda yana karawa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci saboda shi ruwan nono kai dai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha na kamar misali wata 6 da ake yi yana suna samun komai sinadarai na abinci ba abu ya kunshi abubuwa da dama na sinadari koda a ce zamu ba su abinci ba za su hada wannan sinadaran lokaci guda ba amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci yana karawa yaro kuzari, sannan yanayin karfin jikinsu da karfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci. Sannan kwakwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa, da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama.
A da dai kwana uku muke mun biya ala sun tsawa, amma ko ruwa da ba ma ba su, amma yanzu da yake ana ta tattambaya muna tambaya kan me yana wayewa a kullun da kodi yake. Yanzu mun aihu kulan da muka aihu a sa'ilin nan ma za mu dauki nono wahi mu ci gaba da ba su ruwa. Yanzu ko yau muna biyo yara nono, in ban ba su ma za ki ji nonon mu yayi sankeke da shi, amma mun ba su za mu ji nonon yayi daɗi, kuma shi ma yaran za ki gani yayi lafiyarsa daban da ta wanda ba a ba su da suna haɗin nan.
To ma sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tufile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Agai da Aisha Tufile. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Fatima Garzali Kabillolo daga Saudiya. Tana cewa, ku bani dama in tofa albarkacin bakina akan kuskurima da gwamnatin Najeriya ta yi akan dokar da ke hukunta masu yaɗa labaran ƙarya ko kalaman ɓatanci. Abu ne mai kyau kuma ya dace a ce an ɗauki wannan mataki tun kafin wannan lokaci, domin wani lokacin akan fake da faɗin albarkacin baki a wuce gona da iri. Na gaba ya fito ne daga Comrade Sabi Usani Dan Dogaro, dan kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina, da yake cewa, salam VOA Hausa, magana da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari yayi akan cewa yan sanda 30 ke kare wani yanki. Gaskiya mu ba haka muke so mu ji daga bakin gwamna ba, kawai ya tashi ya kare rayukan talakawa domin shi yayi alƙawarin yin haka. Muna jinjinawa gwamnan Borno Umar Azulum. Sai sakon da ke cewa, muna taya mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwani Suleiman Adamu murnar cika shekaru 10 akan karagar sarautar jihar Bauchi. Babu shakka an samu ci gaba a tsawon wannan lokaci, duk da cewa akwai kalubale nan da can. Da fatan Allah ya kara wa Bauchi zaman lafiya da arziki da wadata da ma Najeriya baki daya. Daga Usman Shitu Mahuta. Sai sako na ƙarshe na ta'aziyya daga Maidugu GTY Kananma da Mustapha Kananma. Suka ce, muna mika ta'aziyyar mu zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa da ƴan uwan Ladan Ibrahim Ayawa. Allah ya ji kanshi, mu kuma da muka saura Allah ya sa mu cika da kiyau da imani. Amin. To muna godiya, da fatan za ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Masu ayyukan ceto a Beirut babban birnin Lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata, yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na Beirut mai tashar jiragen ruwa. A yau Alhamis, ma'aikatan lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 137, kana wasu mutum 2,000 sun jikkata a sanadiyar fashewar. Akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba. Kwararren likitan Amurkan nan da ya kuce a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus, wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan 18.8 a duk faɗin duniya, sannan ta kashe sama da mutum 700,000. Yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Laraba, Dr. Anthony Fauci, wanda shine shugaban cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa, ya ce dalilin da yasa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaduwa. Amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci, aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya, akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mai Shami ke cewa mutara a shirin mu na dare.